idan ka ji ana gardama to bara ba gardama idan kuma ka ji tambari sai san ina masu sha'awar bidiyo kabarin na wani shahararren wa'azi ko ƙatotaccen biki ina masu sha'awar a gyara musu hoton bidiyo tsantsan babu rawa ko tangarɗa ina masu buƙatar training akan na'ura mai ƙwaƙwalwa ko kyamarar ɗaukar bidiyo kuna magana akan Annur Islamic Production ke a kamfanin Annur Islamic Production muna sayar da littattafai daban-daban na addinin Islama memory card NTC da DVD kasusuwan tasirai da lectures na malamai daban-daban kama daga nan gidan Najeriya har ma da kasashen
da haka Liddini Hanifa ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka tsayar da fuskar ka ga wannan addini wanda ya karkace wa bata ya miƙe zuwa ga shari'a to wannan umarni da aka ba Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba umarni ne da ya takaita ga manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam umarni ne da ya shafi al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam gaba ɗayan su Allah ka bamu daman tsayawa bisa wannan addini to wannan ne dalilin da yasa a wannan aya da Allah ranma ya karanta mana wacce zamu tashi akan ta sai Allah ya kawo abin da jami'i saboda wancan umarni ba ya takaita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bane sai Allah yake cewa munibina ilaihi wato suna masu komawa zuwa gare shi wannan kalma ta suna masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki malamai sun fassara wannan kalma ta munibina ilaihi wasu suka ce ta'ibina ilaihi wato suna masu tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu malamai suka ce aibuna ilaihi suna masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki wasu suka ce raji'una ilaihi wasu suka ce muti'una lahu wasu suka ce munqalibina ilaihi malamai suka ce dukkan waɗannan kalmomi idan ka hada su za ka ga kusan ma'ana guda ɗaya suke bayarwa wato ana so mutane su zama masu komawa zuwa ga Allah madaukakin sarki ta hanyar tuba wato da ikhlasi malamai suka ce ayar tayi kama da ayar da ke cikin suratu zumar inda Allah madaukakin sarki ya ce wa anibu
ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl an ya'tiyakum al'adab
Allah madaukakin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum ya ku bayin Allah ku koma zuwa ga ubangijinku wa aslimu lahu sannan ku miƙa wuya zuwa ga Allah madaukakin sarki malamai suka ce wannan aya da Allah ya ce munibina ilaihi ta bada ma'ana irin ta waccan aya da Allah madaukakin sarki ya ce wa anibu ila rabbikum Allah ka ba mu daman komawa zuwa gare ka sai Allah ya ce wattaquhu sannan ku kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki da taqwa dama abinda ake cewa taqwa shine ittiba'ul awamir wa ijtinabun nawahi duk abinda aka ce umurni ne na Allah madaukakin sarki ka bi abinda Allah ya ce a bari kuma ayi me a bari wannan shine abinda ake cewa taqwa wani ya tabbai dai daga cikin magabata me ake cewa taqwa sai ya ce masa ka taba yin tahiya a hanyar da ke da kayoyi ya ce kwarai da gaske ya ce idan kana tafiya a hanya mai kaya kafar ka ba takalmi ya kake yi ya ce in na daga kafata kamin na aje sai na duba idan na ga wata kaya tana kallon sama ba zan yi dai in dora a kanta ba sai in tsallaka in dora a gaba ko kuma in yi baya da kafata in dora a bayan kayar ko in dora gefen dama ko gefen hagu amma dai ba zan dora a kanta ba yace to wannan shine abin da ake cewa taqwa yayin da kake rayuwa duk abin da zaka aikata kamin ka aikata ka tsaya ka duba kaga halal ne ko haramun ne idan halal ne sai ka aikata idan haramun ne kuma sai ka bari duk abin da Allah ya bada umarni ka iya kokarin ka wannan shine abin da ake cewa taqwa sai Allah ya ce wa aqimus salata sannan ku tsaye da sallah an ambaci sallah a wannan wuri saboda muhimmancinta domin sallah a dukkan ibada da bayi suke aikatawa babu wata ibada da take da girma a wajen Allah madaukakin sarki kamar sallah shi yasa Qur'ani mai girma yayi umurni da yin sallah a wurare masu yawa fiye da umurnin da ya bayar a wajen aikata sauran ayyuka na ibada saboda girman sallah da ainihin matsayinta. Duk wata ibada da muke yi mala'ika Jibril ne ya kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amma ita sallah saboda girmanta da matsayinta ba Jibrilu aka ba ya kawo ba, annabin ne Ubangiji ya ce aje a dauko shi ya je ya karba. Jibrilu ya zo ya tafi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, aka yi isra'i da shi, aka yi mi'raji da shi, ya karbo sallah sannan ya dawo da ita. Wannan shi yake nuna cewa wato sallah tana da muhimmanci kwarai da gaske. Shi yasa a cikin wannan aya da ke cikin wannan sura ta suratul Rum, Allah madaukin sarki sai ya kara da cewa wa aqimus salata, sannan ku tsaye da sallah. Sai Allah ya ce wala takunu minal mushrikin, kar ku kuskura ku zama cikin mushrikai. Su wane ne mushrikai? Malamai anan sun yi fassara guda biyu. Wasu suka ce shirka da ake magana akan ta shine hada wani da Allah, kar ku kuskura ku hada wani da Allah a wajen ibada. Wasu suka ce shirka anan ana magana ne akan shirka karama a wajen tsaye da sallah da ibada da komawa zuwa ga Allah. Ku yi dan Allah, kada ku yi domin duniya ta yaba ku, kar ku yi domin a ce kuna da kokari ko ku ga fi kowa iyawa. Idan za ka yi wa'azi ka yi don Allah, kar a ce ka fi kowa basira. In za ka karanta Qur'ani ka karanta don Allah, kada ka karanta don a ce ka fi kowa iyawa. Idan za ka yi sadaka ka yi don Allah, kar ka yi domin a ce kai mai kyauta ne. In za ka yi jihadi ka yi don Allah, kada ka yi domin a ce kai jarumi ne. Idan za ka yi azumi ka yi don Allah. Duk wata ibada da za ka yi, abinda ake so ka tabbatar da wannan ibada ka tsarkake ta, ka yi ta ba don kowa ba, sai don wa? Sai don Allah madaukin sarki. Wai wani an ganshi yana sallah a masallaci, ya dora hannun dama akan hagu, ya lankwashe kai, kai in ka kalle shi kamar imani yana diga. Bayan ya kammala sallah sai aka masa jinjina, aka ce amma sallar nan da kake dazu ta burge mu, yadda kake sallar ga natsuwa ga kushoyi. Bude bakin sa yace wa ma zalika inni sa'im, yace ai ma baku san me yake faruwa ba, da kun fi jinjina mu. Wannan sallar da koga ina yi bayan nafilar a lokacin ma azumi nake. To kaga wannan ai kaman yana tallar ibadarsa da aikin kwarai da yake yi ne. To wala takunu minal mushrikin, wato aikin ku da ibada da za ku yi, ku yi shi don Allah, don neman yardar Allah. Allah ka ba mu ikon yin aiki domin neman yardarka. Sai Allah ya ce mai a gaba a larama.
Minal ladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kullu hizbin bima ladayhim farihun.
Allah madaukin sarki ya ce minal ladhina farraqu dinahum, kar ku zama daga cikin waɗannan mutane da suka rarraba addinin su. Suka rarraba addinin su. Wa kanu shi'a, sai suka zama kungiya kungiya, suka zama group group, suka ainihin rarraba addinin su. Kullu hizbin, kowane yanki daga cikin waɗannan da suka rarraba addinin su, bima ladayhim farihun, za ka ga kuma suna alfahari da abinda ke tattare da su. Suna ganin kaman babu wata firqa, wato wacce take da daraja, take da kima in ban da firqar su. Malamai suka ce wannan aya aya ce da ta ja hankalin al'umma kan wani abu da yake da hatsari kwarai da gaske. Ma'ana shine al'umma kada ta kuskura ta yadda ta rarraba, kamar yadda aka ce minal ladina farraqu dinahum, daga waɗanda suka rarraba addinin su. Wasu malamai suka ce farraqu dinahum ay faraqu dinahum, daga waɗanda suka rabu da addinin, suka bar karantarwar addinin, suka rike wani abu wanda ba addinin bane kuma da sunan addinin suke yi. Allah ya ce to ku masu imani, idan kun koma zuwa ga Allah madaukin sarki, kada ku kuskura ku aikata haka. Malamai suka ce wannan aya ta yi hani da firqa, kada al'umma ta zama firqa firqa. To menene ake cewa firqa? Domin ana samun kuskure a wajen fahimta. Menene bambanci tsakanin firqa da jama'a? Akwai waɗanda sukan karanta irin waɗannan ayoyi sai su ɗauka cewa abinda ake nufi da minal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'a, waɗanda suka rarraba addinin su, suka zama kungiya kungiya, su ne kungiyoyi na taimakon addinin musulunci da ake samu cikin al'umma. Kamar irin kungiyar Izala, Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, kamar misali kungiyar Jama'atu Nasrul Islam, wato kungiyar taimakon addinin musulunci, kamar irin kungiyar wato MSS Muslim Student Society, kamar irin kungiyar Iman, Islamic Medical Association of Nigeria, kamar irin waɗannan kungiyoyi ga sunan masu yawa gaske, irin su Women in Da'awa, wato kungiya ce ta mata ta da'awa, irin su kungiyar Form One. Wasu sai su ɗauka cewa wannan ayar tana magana akan irin waɗannan kungiyoyi ne, ba kan waɗannan kungiyoyin take ambato ba, da kan wannan kungiyoyin take ambato, to da ba za mu iya fahimtar wasu nassosi na Alkur'ani mai girma da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Su waɗannan firkoki da aka ambata, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ko guda nawa ne? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Yahudawa sun rabu zuwa firka 71, Nasara sun rabu zuwa firka 72. Manzon Allah yace wasa taftariqu hadhihi al-umma, ita kuma wannan al'umma ta musulmai ita ma za ta rabu, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, zuwa 73, kullu hafin nari illa wahida, duka waɗannan firkoki 73, to 72 a cikin su suna wutar jahannama, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yace illa wahida, sai kwara ɗaya tallintal, ita ce wacce bata cikin wuta. Sahabbai a wata ruwayar sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wacce ce wannan guda ɗaya da bata cikin wuta? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, wato kungiyar da bata cikin wuta ita ce kungiyar da take kan abin da nake kan sai yau, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da sahabbaina. To kenan kungiya idan aka zo za a auna ta a ga ta fada cikin firka ko bata fada cikin firka ba, to ana aunawa ne da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbaina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka kungiyar an gina ta akan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa karantarwa ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to ita wannan kungiya jama'a ake kiranta, ba firka ake kiranta ba, domin ta zama ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, ta zama cikin kungiya da take kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake akai da sahabbai. Amma idan aka kalli kungiyar aka ga karantarwata ta saba da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karantarwata ta saba da karantarwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to wannan kungiya duk yadda aka sa mata suna mai dadi, aka rada mata suna mai zaki cakwai cakwai, to wannan kungiya ba sunanta jama'a ba, sunanta firqa. Wato ta fada cikin waɗannan kungiyoyi da aka ce wala takunu minal mushrikina minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'a, suka rarraba addinin su, domin da kabar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kabar karantarwar sahabbai, to dole wani abu zaka kirkiro, haka ne ko ba haka bane? To da ka kirkiro wani abu, yanzu ka raba kan al'umma ko baka raba kan al'umma ba? Da al'umma kanta na hadaya kan Qur'ani da hadisi, sai kai ka kirkiro wani abu kace Qur'ani ya maka kadan, hadisan sun maka kadan, annabin ma bai iya ba, hanyarsa doguwa ce tana bata lokaci, kai akwai wata gajeran hanya da ka samu, wanda wannan gajeran hanya za a yi tafiya aljanna cikin sauki, ba sai an bi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Kai bayan annabi akwai wanda kake da shi, ga wani shi ma babba ne a wajen Allah, ya karbo maka kai tsaye daga wajen Allah, kai kuma ka karba a wajensa, ka bar abinda manzon Allah ya karantar, to kungiyarka ta tashi daga kungiya ta koma me? Ta koma firka, saboda bata zama ma ana alaihi al-yawma wa ashabi ba. Ina fata an gane wannan. To irin waɗannan sune wato Qur'ani mai girma yayi hani akan su, kamar can cikin suratul an'am da yace innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an,
innal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in
innama
amruhum ila allahi hum yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun.
Allah madaukin sarki yace innal ladzina farraqu dinahum, lalle waɗanda suka rarraba addinin su, suka bar Qur'ani suka bar sunna, farraqu dinahum wa kanu shi'an, suka zama kungiya kungiya, suka zama jama'a jama'a, suka zama firqa firqa. Allah madaukin sarki yace to kai annabi tunda sun bar abinda na aiko da shi, sun bar karantarwarka, lasta fi minhum fi shay, kai baka tare da su a cikin kowane irin lamari, ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To anan ana magana akan firqa ne, shi yasa aka yi amfani da kalmar farraqu, ba ana magana ne akan jama'atul mu'asira ba. To ita mu haɗu mu kafa ƙungiya don mai aikin addini. Yana da asali a musulunci ko baya da asali a cikin addinin musulunci? Mu haɗu mu kafa ƙungiya domin mai aikin addini, musamman ƙungiya ta da'awa. Shi wannan abu ne da Alƙur'ani mai girma ya umarni da shi, addinin musulunci ya mai yayi umarni da shi. Daga cikin ayoyi da suke kwadaitarwa a samu jama'a su haɗu su kafa ƙungiya ta yin aikin addini, akwai inda Allah madaukin sarki yake cewa ta'awanu 'alal birri wattaqwa,
wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab.
Allah yace wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ku yi taimakekeniya, ku haɗu ku taimaki juna, amma taimakon juna nan ku yi shi 'alal birri, a bisa biyayya ga Allah, wattaqawa da tsoron Allah. Ku haɗu ku taimakekeniya domin ku gina addini, domin ku yi da'awa, domin ku gina masallatai, domin ku gina makaranti, domin a je a yi wa'azi, a yi aikace-aikace na alkhairi da za su amfani addini, su amfani al'umma. Allah ya ce to ku haɗu ku irin waɗannan ayyuka. Kenan idan ni da Alarama da kai da kai da kai muka haɗu domin wani aiki na addinin musulunci, mun zama ƙungiya da take gudanar da wani aiki na addinin musulunci. Wannan ana kiran shi ne at-ta'awun 'alal birri wattaqwa, wato haɗin kai ne domin gina addini, domin biyayya ga Allah, sannan haɗin kai ne domin taqwa da kiyaye dokokin Allah. Wannan abu ne mai kyau. Hatta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa akwai wani taro, wata ƙungiya da aka taba kafawa a zamanin jahiliya ta taimakon wanda aka cuta. A lokacin da wani mutum ya zo Makka, wani ya rike kudin shi ya ainihin cutar da shi, shi kuma ya yi kururuwa, wato ainihin a nan bakin Safa, ya kira yana babu wanda zai taimake ni, babu wanda zai cece ni. Wannan yasa aka samu su bayin Allah, suka haɗu suka yi ƙungiya, suka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka kwato ma wannan mutumin haƙƙinsa. Suka ce kuma su ƙungiya ce ta kwato haƙƙin duk wanda aka danna haƙƙinsa. Kuma daga ranar wannan ƙungiya ta ci gaba da gudanar da wannan aiki. Tana yi waka ce wannan ya faru kamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama annabi. Sai ga manzon Allah bayan ya zama manzo, ya zama annabi, yana cewa an gayyace ni wato domin wata ƙungiya ta kwato haƙƙin wato wanda aka zalunta a zamanin jahiliya kamin bayyanar musulunci. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu ma da za a samu irin wannan ƙungiya ta gayyace ni taro, manzon Allah ya ce zan je. To wannan kalma ta cewa da za a gayyace shi yanzu ma zai je, ya nuna wannan aiki na alkhairi ne, annabi ya yarda da shi ko annabi bai yarda da shi ba? Kenan annabi ya yarda da shi. Kenan wannan ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun da ransa ya nuna amincewa akan mutane su haɗu domin a kafa ƙungiyar da za ta rinka yin aiki na ƙwarai na gudanar da al'umma da taimakon addini. Shi yasa irin waɗannan ƙungiyoyi, ƙungiyoyi ne masu albarka, ƙungiyoyi ne na ainihin wato gina addini. Suna nan da yawa duk inda ka je cikin ƙasashen duniya, hatta Saudiya inda gwamnatin Qur'ani ne constitution dinta, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine constitution. Amma a nan ma za ka samu ƙungiyoyi irin su jam'iyyatul birri, suna nan ƙungiyoyi na alkhairi da suke aikace-aikace na alkhairi. Wata ƙungiya ta ce ɗalibai zai rinka taimakawa su haɗa kuɗi su gina gidaje ko su sayi gidaje, su rinka ba ɗalibai, su rinka sauka suna karatun addini. Kaga an taimaki ɗalibai ko ba a taimake su ba? Wasu su ce masallatai za su gina, in su gina su danka wa gwamnati da sauran aikace-aikace irin na alkhairi. Saboda wannan ayar ta ce wata'awanu 'alal birri wattaqwa. Sannan Allah madaukin sarki ya sake cewa waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi,
waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun.
Wani ya taba tambaya na ku yayin zala ina kuka samu hujja kafa kungiya cikin addinin musulunci? Sai na karanta masa wannan ayar. Nace Allah ya ce waltakum minkum ummatun, lalle daga cikin ku a samu wata al'umma, eh, lalle daga cikin ku a samu wata kungiya, yad'una ila alkhair, wayin za su rinka kira zuwa ga alkhairi, wa ya'muruna bil ma'ruf, suna umarni da abu mai kyau, wa yanhauna 'anil munkar, suna hani daga dukkan abin da shari'a take kyama, wa ula'ika humul muflihun, wayannan kuma sune masu cin nasara, sune masu samun babban rabo. Nace to ga aya Allah ya ce cikin ku musulmai a samu kungiya. Yace to ai ummatun aka ce, nace to fasara mana kalmar ummatun. Yace a samu al'umma aka ce, ba kungiya ba. Nace al'umma ai larabci ne ko ba larabci bane? Nace fasara mana kalmar ummatun da Hausa, dan ka ce al'umma, to ai al'umma wannan larabci ne ba Hausa bane? Qur'ani ce inna hazihi ummatukum,
inna hazihi ummatukum
yace wa anna hadhihi ummatukum
wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fattaqun
yace an takuna ummatun hiya arba min umma yace ya nuhu ihbir bi salamin minna wa barakatin alayka wa ala umamin mimman ma'aka Ibrahim kana ummatan
qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen
nace to akar maka Allah kalmar ummatul larabci ce ba Hausa bace fassara mana ita da Hausa yayi shiru yace jama'a nace an gudu ba tsira ba ita ba kalmar jama'a din ai larabci ne ba Hausa bane hadha yawmul fasli jama'a naku
am yaquluna nahnu jami'un
sayhuzamul jam'u fatawalla fir'aunu fajama'a
kaydahum ma ata
nace to aka rabaka Allah har yanzu jama'a ita ma larabci ce ba Hausa bace fasara mana ummatun da Hausa yau ba za ta fasara ba ba ta da wata fasara banda kungiya ko tana da wata fasara domin ce akai waltakum minkum ummatun minkum din nan daga ku musulmai ake magana ba ku mutanen duniya ba balle kace to duk musulman duniya sun zama wannan kungiyar waltakum minkum domin idan ka kalli siyakin ayoyin ba da mutanen duniya ake magana ba da su ake magana da musulmai ake magana ko ma baya da ramma ka karanto mana ya allazina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wa la tamutunna illa wa antum muslimun
dakata da musulmai ake magana ko da mutanen duniya masu imani da su ake magana ko to ci gaba alarama
wa atqu bi qabli illahi jami'an وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا
to da kata alarama Allah yace wa atasimu bihablillahi ku riko da igiyar Allah jami'an gaba daya wala tafarraqu kada ku raraba da kafirai ake magana ko da musulmai Allah yace wazkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar da Allah ya yi muku iz kuntum a'da'an da ku abokan gaba ne fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahatum sai kuka waye gari bi ni'matihi da ni'imar Allah ikwana sai kuka zama yan uwan juna nan musulmai ne ko kafirai ne ci gaba Allah rahma
wa kuntum ala shafa hukutin minan nari fa'anqadakum minha
Allah yace da kuna bakin gabar wuta kin ginkiris ku fada fa'anqadakum minha sai Allah ya tseratar da ku daga wannan wutar su ake magana akan su anan to ci gaba alarama
kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun
to mu je gaba
وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ
يَوَّا
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
Full stop, full stop, full stop, full stop. Yanzu mun gane cewa ayar tana magana akan cikin ku musulmai ne ake so a samu wata kungiya, haka ne? Menene aikin kungiyar? Umarni da abu mai kyau, kira zuwa ga alheri. Me aikin kungiyar izala? Kira zuwa ga me? Kira zuwa ga tauhidi, kira zuwa ga sunna, kira zuwa ga Qur'ani, kira zuwa ga hadisi. Akwai alherin da ya wuce wannan? Umarni da abu mai kyau, wa ya'muruna bil ma'ruf. Yanzu nan gurin me muke? Al'amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kenan dole a samu kungiyar da za ta tsaya aikin ta shine da'awa. Sai ce to haka namaka Allah kamin kai kai wannan fasarar. A malumin musulunci na duniya wa ya riga ka wannan fasarar? Nace akwai, yace wa, nace Ibn Kathir. Nace duba tafsirin Ibn Kathir. A gargashin wannan ayar yace abinda ayar take fada, lalle ku musulmai a cikin ku dole a samu wata kungiya da aikin ta shine da'awa. A cikin musulmai a samu kungiya da aikin ta shine me? Da'awa, kira zuwa ga Allah. Dole a samu wannan a cikin al'umma musulmai. Ba zai yi musulmai su zauna ba wata kungiyar da aikin ta shine da'awa ba. Lalle a cikin ku a samu wata kungiya da aikin ta shine da'awa. Wannan shine fasarar da Shehu Malami Ibn Kathir yayi wa wannan ayar. Kenan wato kafa kungiya haka domin a aikin addini. Musulunci bai hana ba. Abu ne mai kyau da ko ina kasashen duniya in kaje zaka samu musulmai waɗanda suke tsaye kan Qur'ani da hadisi, wato sun kafa irin waɗannan kungiyoyi na tallafawa addini, musamman daga lokacin da musulmai suka rasa wato gwamnati ta addinin musulunci. Daga sanda aka rusa wato khilafa ta musulunci, aka yi gunduwa da al'umma, sai ya zama na al'umman musulmai ba yadda za su iya samun karfi, tunda babu wata gwamnati ta musulunci da za ta iya tsare su. Sai idan an yi me? Sai idan an haɗa kungiya. Idan aka taru, muka taru, ga mai wa'azi, ga dan agaji, ga ƙwararren dan boko, ga injiniya, ga likita, ga accountant, ga dan acaba, ga idan muka haɗu gaba daya, wani ya bada gudunmuwa da ilimin sa, wani ya bada gudunmuwa da tilawarsa, wani ya bada gudunmuwa da basirarsa da gogewarsa, wani ya bada gudunmuwa da dukiyar da Allah ya bashi, wani ya amfani da kujerarsa, to a lokacin ne za mu iya haɗuwa a iya gina addinin musulunci. Kuma ni na san musamman nan Najeriya da kasashen Afirka, ba domin da Allah ya samar da irin waɗannan kungiyoyi na addinin musulunci ba, da yanzu ba a ma san inda al'umman musulmai suke ba. Shi yasa in ka shiga Nijar nan zaka samu kungiyar Jama'atul Kitab wa Sunna, zaka samu kungiyar Ihya'us Sunna wa Ikmadul Bid'a. In ka zo nan Najeriya zaka samu Jama'atul Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna. Ba su kadai bane, akwai kungiyoyi suna nan da daman gaske a Najeriya, kungiyoyi na alkhairi da suke gina addini. Idan ka tashi ka je Ghana zaka samu kungiyar Ahlus Sunna wal Jama'a. In ka je Benin Republic zaka samu irin wannan kungiya ta Ahlus Sunna wal Jama'a. Idan ka je Côte d'Ivoire Ivory Coast zaka samu irin wannan kungiyar da wani Faransanci Association Musulman da wani Faransanci za a baka sunan, ya zaka mai da sunan ma ya zama aiki a gare ka. Amma dai kungiya ce ta gina me? Ta gina addini da taimakon sunna. Kwanaki can shugaban kungiya na kasa ya tura mu kasar Gabon. Mun je Gabon Libreville, an yi wa'azuka ba mu dawo ba sai da aka asasa musu kungiya ta Ahlus Sunna. Mun fara da 'yan agaji guda 50, aka yi training din waɗannan 'yan agaji. Wa'azi na ƙarshe da muka yi waɗannan 'yan agaji a cikin wato wando da t-shirt nasu na agaji, kamin su gama zaben kalan uniform da ya kamata 'yan agaji a dinka musu, sai da aka gama waɗannan tsare-tsare. To shi wannan abu ne mai kyau a cikin addinin musulunci. Sai dai duk yadda abu ke da kyau, idan ba a ɗau mataki ba ana iya samun kuma abu mara kyau, sai ya yi me? Sai ya shigo ciki. To su irin waɗannan ƙungiyoyi duk yadda suke da alkhairi, to sai sun tsare wani abu guda ɗaya. Idan ba su tsare shi ba, to a hankali a hankali sai su tashi daga jama'a, sai su koma me? Sai su koma shirka. Menene abin da za su tsare? Farko dai su tsare ilimi, ya zama lalle suna tafiya akan Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na biyu, lalle su yadda duk wani musulmi a duniya, ko dan kungiyar su ko ba dan kungiyar su ba, idan yana kan Qur'ani da hadisi shi ma musulmi ne. Idan kungiya ta ce duk wanda ba dan kungiya ta ba musulmi bane, ko yana kan Qur'ani da hadisi sai dan kungiya ta ne kawai ya zama musulmi, to wannan ta tashi daga kungiya, ta koma me? Ta koma shirka. Ina fata an gane wannan. Abu na uku, kuma ta yadda duk aikin alkhairan da sauran kungiyoyi suke yi aikin alkhairai ne masu kyau kada ta ce duk sauran kungiyoyi abinda suke bai da muhimmanci bai da amfani ko da abin yana taimakon addini sai abinda ita kungiyar ta kadai take yi shi kadai ne mai kyau shi kadai ne wato wanda yake daidai idan ta tai wannan to har yanzu ta tashi daga kungiya an samu matsala wace matsala aka samu shine kungiyanci wato ya shigo ciki dole ta yadda wata kungiyar zaka ga aikin ta shine musuluntar da waɗanda ba musulmai ba wannan yana da amfani ko bai da amfani yana da amfani wata kungiyar zaka ga aikin ta shine shiga makaranti da jami'o'i a samu ƴan makaranta da ke jami'a ai musu wa'azi wanda suna kulle cikin katanga gwamnati ta yi tsarin da ba kowa za a ba dama ya je ba to ita kuma tana da damar da za ta iya shiga kun ga aikin alkhairi take yi wata kungiyar aikin ta shine asibitoci likitocin mu ya za a yi musu wa'azi su gane sunna su gane nothing the sick islamic viewpoint yaya musulunci yace wato majinyaci da bai da lafiya yaya kamata sallar sa ta zama ya tsarkin sa ya kamata ya zama da abubuwa masu kama da wannan muna da bukatar waɗanda za su shiga cikin irin waɗannan asibitoci su irin waɗannan aikace-aikace in ka ce sai da ni da Alhaji Rahman Ahmad Suleiman da awal romo za mu je matsala za a samu don watakila mu je wata asibitin a ce ba a yadda ba babu dama mu shiga amma idan likitocin su ya su suka haɗu suka yi kungiyar sun san dokokin da za su bi su samu rijista kuma za su samu dama da za su ta isar da wannan shi ma alheri ne ko ba alheri ba ne a samu wata kungiya ta 'yan kasuwa da idan azumi ya zo za ta ja hankalin 'yan kasuwa da cewa a rage farashin kayayyaki a rinka yin adalci ana cika sikeli ana yin abubuwa to kowace kungiya matukar dai aikin da take yi aiki ne na alkhairi to ka yadda ka bata girmanta ka bata matsayinta ka yadda abinda take yi mai kyau ne karka ce naka ne kadai mai kyau duk abinda kai ba kungiyar ka ce kai ba wannan ba mai kyau bane to yanzu an tashi daga kungiya an koma kungiyanci dama ba kungiya ke da matsala ba mai ke da matsala kungiyanci ke da matsala ba tasha ce ke da matsala ba mai ke da matsala tashanci ke da matsala ba iska ce ke da matsala ba mai ke da matsala iskanci ne ke da matsala ban sani ba ko an gane karatu Allah ta'ala ya sa mu dace to shi yasa wannan ayar da irinta da aka ce minal ladzina farraqu dinahum wa kanu shi'an kullu hizbin bima ladayhim farihun to irin waɗannan ayoyin da inda ka ci karo da su akan alqur'ani a cikin alqur'ani mai girma to ka gane ga sahun da irin waɗannan ayoyin suke su kuma irin waɗannan aikace-aikace su kuma ga ayoyin da suka goyi bayan a irin waɗannan aikace-aikace domin gudanar da aikace-aikace na alkhairi Allah ya karba mana sai Allah ya ce mai gaba larama
wa idza massana fadlun da'a rabbahum مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ
sai Allah madaukin sarki yake bayyana mana wato halin dan adam yadda mutane suke sai Allah ya ce wa idza massal insana durrun wa idza massal nasa durrun wato idan wata cuta wata matsala ta shafi mutane ko aka rasa ruwan sama aka shiga tsananin fari ko aka shiga tsananin talauci ko aka samu wata annoba ta balle a cikin al'umma ciwuka suna ta kama mutane ko ta ina amfanin gona ya ƙi kyau Allah ya riƙe ruwansa ruwa ya ƙi saukowa yaya za a yi masan nasa durrun Allah ya ce sai ga mutane da awrabbahum sai ga sun kira ubangijinsu munibina ilaihi suna masu komawa zuwa gare shi abin da yake faruwa kenan ko ba shi yake faruwa ba yanzu nan garin Sokoto aka rasa ruwan sama ina yake zuwa sai a tafi fili ko a roki wa ba kwamishinan ruwa a jihar Sokoto ba ku an samu ba a jihar Sokoto ba kwamishinan ruwa da albarkatun gona dan ne ku je wajen shi ba ku ce honorable commissioner an samu matsala ba ruwan sama idan baka dau mataki ba za mu yi wa gwamnatin nan zanga-zanga ka commissioner sai ce to ku kuma daga ina kuke ku ce daga Agwaroko to daga nan a wajen commissioner duk mutumin Agwaroko ba ya samu matsala saboda commissioner ya san ba shi ke bada ruwan sama ba wa ke bada ruwan sama Allah ke bada ruwan sama gwamna bai iya bada ruwan sama ha anan sokoto anan fada mai alfarma sarki musulmi take idan aka rasa ruwan sama za ku je wajen mai alfarma sarki musulmi ku ce to mai alfarma ba zai kai alfarma ruwan sama ya sauko mai alfarma zai ce ba ku da hankali ba ku san Allah ke ba da ruwa ba sai alfarma da zamu ku shine ni da ku duk mu fita mu je mu roki Allah ko ba abin da zai fada muku ba kenan to shine wa idza masanna tadurrun da'u rabbahum munibina ilai wani abin da zai ba ku mamaki hatta kafirai idan suka shiga matsala matsala tai matsala wallahi ga Allah suke komawa yawa
falamma najahum ila albarri idza hum yushrikun
ku saurara ku ji wato shi ubangiji abin da yake so sanna zaka roke shi ya kalli zuciyarka ya ga cewa fa yanzu kan karu suna ka ta duda ka yadda kai hands down ba mai iya warware matsalar sai shi Allah abin da yake so ya gani a zuciyarka kenan in ya leka zuciyarka ya ga daidai wannan lokacin ka yadda duk duniya ba mai iya warware maka wannan matsalar sai Allah to Allah zai saurare ka Allah zai me yanzu fa arna ne suka shiga cikin ruwa sun shiga cikin wato kwale-kwale kwale-kwale ya je tsakiyar teku wata igiyar ruwa mai karfi ta zo ta fara majaujawa da kwale-kwale arna suka ga kwale-kwale zai kife labari ya mutse lahira salamu alaikum arna suka ga na fa kai latafa ba ta iya tsallakar da su wannan matsalar ta fi karfin Uzza ta fi karfin Manata ta fi karfin Hubal suka yadda ba mai iya ceto su sai rabbul quwwati wal jabarut suka yadda Allah kadai ke iya wannan suka ce ya Allah ba mai iyawa sai kai kadai ke iyawa ya Allah ka cece mu Allah yace ba matsala duk da shirkar ta ku zan cece ku tunda dai yanzu kunya da kowa ya gaza sai ni inji Allah Allah yace to zan warware matsalan shine wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu din yayin da suka shiga jirgin ruwa ta yamu tsaye a cikin teku labari ya girma ba mai iya tsira wai wani farfeso ya zo zai shiga jirgin ruwa zai shiga kwale-kwale ya ce kai mai kwale-kwale tunda na biya kuɗi ba ni receipt mai kwale-kwale ya ce ai mu ba mu ba da receipt ya ce kada ba kai boko ba ya ce a mu ba mu samu damar yin karatun boko ba farfeso ya kalle shi ya ce lallai sakarci ya gama karewa a wannan wuri ya ce kenan baka san biology ba ya ban san biology ba ne ko ba ita ya ce ka san sociology ya ce ban san sociology ba ka san criminology ya ce ban san ka san psychology ya ce ya ta kirga wasu loji mai jirgin ruwa ya ce wallahi shi bai san kodaya ciki ba farfesa ya girgiza kai ya ce matsala kenan an zo duniya a banza za a mutu a banza sai ba matsala farfesa ya shiga cikin kwale-kwale sai da aka je tsakiyar ruwa sai igiyar ruwa ta taso aka fara majaujawa da kwale-kwale zai kife farfesa ya ce mun shiga uku mai kwale-kwale ya ce to farfesa wannan igiyar ruwa fa ta fi karfin kwale-kwalen nan kifewa zai ce kifewa ya ce sai ka ce mutuwa za mu yi mai kwale-kwale ya ce haɗa ka ta farfesa kada ya ce baka san swimmingology ba farfesa ya ce a ya ce swimmingology ya ce wallahi ban san swimmingology ba mai kwale-kwale ya girgiza kai ya ce to kaga cikin ruwa ne ya ce eh ya ce to akwai shark irin katon kifin nan mai wanda sai ya haɗe ka gaba ɗaya kawai breakfast da kai ya ce ka karanta escapology from sharkology ya ce a wannan ba ban karanta ba ya ce akwai crocodile akwai kada nan ka karanta escapology from crocodileology farfesa ya ce wallahi duka wannan ba karanta ba mai jirgin ruwa ya ce Allah sarki farfesa an zo duniya a banza za a mutu a banza gaskiya bai kwale kwale fada kuma gaskiya fada ba wai yanzu ne ma za a mutu a banza ba irin wancan na farfeso ba kun ga farfeso ne amma ga igiyar ruwa ta turge ba abin da zai yi to kafuran makka fa har kafircin su idan igiyar ruwa ta yi majaujawa sai su gane wannan lata ba ta iya ceton su uzza ba ta iyawa manata ba ta iya hubal ba ta iyawa da'awullaha mukhlisina lahuddin a lokacin kuma sai su koma zuwa ga Allah suna masu tsarkake addini suna ya Allah a tsallakar da mu ya Allah kai kadai ke iyawa ya Allah a taimake mu ya Allah a cece mu ya Allah uzza ba ta iyawa lata ba ta iyawa Allah ya ce babu matsala a tsallakar da su Allah ya ce falamma najahum ila albarri yayin da muka tsallakar da su suka taka tsandauri suka taka kasa an tsallakar da su ko ba tsallakar da su ba Allah ya ce izahum yushrikuna kuma wace gari sai sake koma wajen lata suna lata ke kadai ke iya tsallakarwa lata da uzza ku ne masu ya zama sakarci ko bai zama sakarci ba shi yasa Allah ya ce wa idza massan nasa durrun da'aw rabbahum munibina ilayhi shi abinda ubangiji yake so yaga kana kiran sa shi kadai ya saura shi yasa kwanakin baya da ta rikice kamin a zabe ai mun zo nan muka ce ku yi ta addu'a abinda Allah yake so ya gane mun yadda ba mu iya ceton mu sai shi da muka nuna wa Allah mun yadda ba wani sai shi ya shigo cikin harka ko bai shigo ba kuna jin abin da ya faru a Najeriya da baran mu ne kuna jin wayen mu ne aikin waye aikin Allah ne duk abin da aka kulla sai Allah ya warware sai an kulla sai Allah ya warware akwai wanda yace to ba shakka yanzu kan na tabbata akwai Allah nace to da kai arni ne yanzu kan musulunta goye sai reji sanarwa wai yanzu kan yayi tabbatar akwai Allah kenan da shi menene da bai tabbatar akwai Allah ba ya dauka dabarbarun su da wayan su ya isa sai ga da mun yi magana ce malaman nan ba san halin da ake ciki ba wato ita wannan siyasa amma riga an gama kaji mutum yana magana sai ka ce shi ne Allah wai ya riga an gama me aka gama kai Allah ka gafarta mana Allah ka ƙara ba mu imani mu gane ba mu yi sai kai sai Allah madaukin sarki yace wa idza massan nasa durrun da'aw rabbuhum munibina ilayhi falamma thumma idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun Allah yace to yayin da kuma Allah ya dandanawa mutane rahama yanzu idan talauci ne Allah ya yi dukiya ta zo da ya tsaya takara yana tangal za a ci ko za a fadi yana ya Allah kai kadai ke iyawa sai Allah ya tsallakar da shi sai ya ci zabe ko da ana fama da ciwo sai aka warke ko da ba ruwan sama sai aka samu ruwan sama Allah ya ce abinda zai baka mamaki shine idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai kaga wani bangare daga cikin mutane kuma bayan Allah ya tsallakar da su din sai kuma su koma suna yin shirka da ubangijin su ka tsaya takara baka yarda da kowa ba sai Allah ya taimake ka ka ci zabe wai sai bayan ka ci zabe kana neman tazarce kuma sai ka je ka samu malamin duba ko wani malamin tsubu ko wani shirgegen boka kana sai fa kun sa hannu domin abin na bana yana da zafi sosai na bayan ma yana da zafi sosai Allah ne ya gara maka tsallaka kuma yanzu zaka rabu da wa zaka rabu da Allah in mace ce tana da ciki yaron yana ciki Allah ya tsare yaron har ta haihu shi lafiya ka ga rigima da zafin irin na ciki da bala'i da ke cikin ciki amma Allah ya tsallakar da yaron nan ka ga kofar da yaron yake fitowa da katon kansa nan amma Allah ya fito shi ta wannan hanyar ya fito lafiya kalau sai yaron ya zo duniya kuma sai a ce yanzu Allah ba zai tsallakar da tsarin shi ba sai a kawo sai layu a daura masa a wuya da wani dan zare da yan kulle-kulle da wani dan goran ruwa maganin baki bakin gidan wa ba kusan addini ba kuna magana wani maganin baki idza fariqu minkum bi rabbihim yushrikuna kai wai saboda mai alaran ma liyakfuru
bima atanahum fatamattu fasawfa ta'lamun
Allah yace liyakfuru domin su kafirce bima atainahum da abinda muka basu inji Allah madaukakin sarki Allah yace ba matsala ba dai idan muka fidda ku daga cikin wahala sai ku dawo kuna mana shirka ba fatamattu a ci gaba da jin dadi inji Allah a cika bari jin daɗi ba an samu kujerun mulki ba an tare Abuja kaga mutum daga nan zai ci zaɓe ya tafi ɗan majalisa ko sanata ko wani abu Abuja a nan gurin mutumin kirki yana faɗawa cikin Abuja shi ne sai zama tataccen mazinaci sai ka samu ana dauko masa karuwa daga Addis Ababa, wai tun daga Addis Ababa za a biya wa karuwa ticket na jirgi, wai ta taho Abuja, uwashi tana nan tana fama a kauye a nan Sakkwato tana cin bala'i, watakila tsoho yana nan talauci kamar zai kashe shi, tsoho ya bushe katakau da za ka kyasta ashana ka samu a gwiwa tana iya kamawa saboda tsabar yadda ya bushe. Amma kuma shi wai dan wai kuma shi ana mata oda karo daga Addis Ababa, ba morewa da jin dadi ba fata mata wa ci gaba, eh a ci gaba da jin dadi. Allah ya ce fa sawfa ta'lamun, da sannu za ku sani. Wannan in kuka lura wata barazana ce Ubangiji yake musu, wata ana musu ahir ne, ana su shiga taitayin su ne. Allah ka ba mu ikon ganewa. Sai Allah ya ce mai gaba Allah rahama,
am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun.
Allah ya ce wai su wadannan da suke hada Allah da abun bauta bayan Allah ya tsallakar da su, Allah ya musu ni'ima amma su yi wa Allah shirka, Allah ya cece su daga bala'i amma su yi wa Allah shirka. Allah ya ce am anzalna alaihim kitaban sultanan, shin ko mun saukan musu da wani littafi ne? Malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin littafi, wasu malamai suka ce kalmar sultan anan tana nufin hujja. Am anzalna alaihim sultanan, shin ko mun saukan musu da wata hujja ce?
Na'am,
fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun, wacce take magana da abinda suka kasance suna yin shirka din nan. Abin nan hujja ko littafi yana yin magana? Baya yin magana yana furci, amma sai dai yana bada dalili da ake dogara da shi. Wannan ne dalilin da yasa a cikin Alkur'ani mai girma sai Allah ya nuna maka kamar littafi ya yi magana, kamar hujja ta yi magana, kamar inda Allah ya ce haza kitabuna yandiku alaikum,
haza kitabuna yandiku alaikum bil haqq inna kunna nastansikhu ma kuntum ta'malun.
Allah ya ce haza kitabuna, wannan littafin mu ne, yandiku alaikum bil haqq, yana furci akan ku da gaskiya, inji Allah madaukakin sarki. Sai aka ce littafi yana furci, ba ana nufin yana magana kamar yadda kai kake magana ko ni nake magana ko wani yake magana ba. Abinda ake nufi shine littafin yana bada dalili, littafin yana bada wato hujja wacce za a iya gamsuwa da ita, kamar mutum ne ya tsaya yake magana yana ainihin wato yin bayanai dalla-dalla, yana ainihin bada hujja. Shi yasa nan gurin yace am anzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun, wato wannan shirkar da suke yi kai ka dauka cewa akwai wani littafi da Allah ya saukar ya ba su hujjar su yi wa Allah shirka, shi yasa suke wa Allah shirka. Saboda yadda aka kama shirkar gam-gam aka rike ta kam-kam, wato ga hanyar tafiya aljanna hanyar tauhidi, amma mutum ya rike shirka kuma shi a tunanin sa ya rike hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wannan ba ita ce hanyar manzon Allah ba. Sai Allah ya ce mai gaba Allah rahama,
wa idza azaqna an-nas rahmatan farihu biha,
haka suke,
wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun.
Allah ya ce wa idza azaqna an-nas rahmatan farihu biha, idan muka dandana wa mutane rahama muka ba su ni'ima, da talaka ne Allah ya bashi kudi kasuwa ta bude, kudi na shigowa left right ta ko ina suna shigowa, eh ma'aikacin gwamnati ne ya samu promotion aka kai shi wani office, kudi na bulbulowa a cikin office din suna gittawa ta gaban shi, yana kauye ya ci zabe a mataki na siyasa ya samu wata kujera ya makale, kudi suna shigowa, ko aka bashi wata sarauta ko aka bashi lahiya ya ji shi lahiya kalau, jikin shi ba inda ke masa ciwo, farihu biha, kashe sai ga suna alfahari da wannan ni'ima da aka ba su. Idan aka baka ni'ima ba alfahari aka ce kai da ita ba, me ya kamata kai da ita? Godiya aka ce kai wa Allah madaukakin sarki. Shi yasa idan kai wasa da ka samu daukakar duniya, abinda zaka fara rabuwa da shi talakawa, abinda zaka fara gushewa al'umma, shedan abinda zai fara karanta maka fa kai babba ne, ba ma kowa ya kamata kai hannu da shi ba. Sai ga mutum wai an miko masa hannu a gaisa, shi kuma ya hada hannu a baya yana please talk wai kai magana, wai shi ba zai hannu da kai ba. Akwai wanda baya zuwa masallaci sallar jami'i aka yi masa wazi, ya kamata ka rinka zuwa sallar jami'i, yace ba zuwa masallacin ne damuwa na ba, in na shiga cikin masallacin sai in ji wani wari wari haka na talaka, mutane ba sa wanka ba sa wai talakawa da ke shigowa masallaci suna sallah, wai wari jikin su yake ji, wani ya shigo cikin masallaci sai ya ringa jin wani wari wari da wani hamami hamami haka ba a fesa air freshener shikenan ci gaba da zama kai kare karka shigo cikin su akwai ran da zaka mutu ina za kai ka ba ku an samu ba suwa za su ma wankan gawa talakawa ne za su kuma kake kyamar su suwa za su dauko gawar suwa za su tona ramin da za a saka suwa za su zura ka a ciki suwa za su dora ma itace suwa za su sa ganye suwa za su binne oh kuma kake kyamar su to Allah ya nuna mana nan talakawa za su gane kasi maganin ka Allah in kai gwamna ne ba ruwanka da talakawa baka gaisawa da su randa ka mutu talakawa ka su je jana'izar ka a bar manya ƴan uwanka wanda kuke zama da su danin tebur ku ci abinci tare a nemo komishinoni a ce kai fa ya ce special duty ayyuka na musamman a ce to ga wanka gawa ka samu aiki na musamman yi wa his excellency wanka kai fa ya ce komishinan yanka filaye da safiyo a ce ga magirbi je ka yanka masa je tona masa kabari a makabarta kai fa mai bada shawara na dindin ne a ce to kai zaka dau mukara duk a raba musu duki ranar za a gane darajar talaka ko ba za a gane darajarsa ba idan Allah ya baka ni'ima kada kai alfahari ga talakawa wa idza azaqana an-nasa rahmatan farihu biha sai Allah ya ce wa in tusibhum sayi'atun bima qaddamat aydihim amma idan wani mummunan abu ya same su bima qaddamat aydihim a saurara a saurara wa in tusibhum sayi'atun idan kuma wani mummunan abu ya same su bima qaddamat aydihim saboda abinda hannayensu suka gabatar munana izahum yaqanadu kuma nan take sai ga sun karaya kuma sai su nemi tsammani daga rahmar Allah wallahi ba ha gane wannan sai dan siyasa ya fadi a zabe da lokacin da yake kan kujera yadda ka san aljanu ne a jikin sa za ka ga ana wani tada kura ana wani barazana da an ce an rintima shi da kasa da ka je mai jaje sai ka samu gaba daya ya karaya ya saduda ina to mun sai addu'a mai imani idan Allah ya masa ni'ima sai ya godiya idan Allah ya jarraba shi da mummunan abu kuma sai ya hakuri wannan shi ne ɗabi'ar mai imani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kulluhu khair lamarin mu'mini na da ban sha'awa inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace saboda mu'mini lamarin sa gaba dai alkhairi ne in asabarhu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabarhu darra sabara fa kana khairan la mai imani idan abun farantawa ya same shi abun farantawa ni'imar Allah ta same shi abun faranta zuciya shakara sai gode wa Allah yace ya Allah na gode maka yayi amfani da ni'imar kuma yayi wa Allah ibada yayi wa Allah bauta sai abun ya zama alheri a gare shi idan wani abun cutarwa ya same shi ya shiga matsala ya shiga damuwa sabara sai yayi hakuri albarka hakurin da ya kuma fakana khairan la wannan jarabawa da wannan musifa sai Allah ya kankare masa zunubi da ita sai ta sake dama alkhairi zuwa gare shi walaysa zalika li ahadin illa li mu'min ba mai samu wannan garaba sa sai mai imani Allah ka sa muna cikin masu imani سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ محمد كبير هارون ابو الجيلان
malakan
je da amsa abun kashe gunta ina ga abun da ka bata dan wanda ka yi ko daga jirgin sama sau daya na iya faduwa ba shi Allah ya dirko wa sau daya kan ko daga jirgin sama amma sai sau daya ba ka da dirko
Allah ya dirko ba ka da Allah ya
dirko saboda haka karka yi kowa magana
Bismillahir Rahmanir Rahim وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون
بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ce gaba da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan rana ta uku ga watan Ramadan, hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, yau shekara 1436 lissafin Nasara, yau muna 20 ga watan 6 shekara ta 2015. Idan ba ku manta ba, muna cikin suratul Rum. Ana rama ku zaka tuna mana inda muka kwana.
Wa idza adqunan nasa rahmatan fajumu biha wa in tusifhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqlaqun.
Mun ji wannan alarama.
Amalan ya rau an Allah ya zaku rizqa liman yasha'u wa yaqdir, inna fi zalika la'ayatin liqaumin yu'minun.
Idan ba mu manta ba, jiya Qur'ani ya faɗa mana yadda ɗabi'a ta ɗan Adam take. Ɗan Adam idan ya samu ni'ima, maimakon ya gode wa Allah sai ya rinka alfahari. Amma idan musiba ta same shi, maimakon ya haƙuri, kuma sai ya ɗebe ƙauna daga ramar Allah. Wannan ɗabi'a ce ta ɗan Adam da Al-Qur'ani mai girma ya bada labarinta. Sai Allah maɗaukin sarki ce, awalam yarau anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Shin wai su mutane ba sa gani, ba su sani ba ne cewa lalle Allah maɗaukakin sarki yabsudur rizqa, yana shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya ga dama, wa ya ƙadir kuma yana ƙuntatawa ga wanda ya ga dama. Idan Allah ya ga dama sai ya maida kai mai arziki, ya shimfiɗa maka dukiya. Idan ya ga dama kuma ya ƙuntata maka kai ta buge-buge, kuma kuɗin su gagara samuwa. Bahaushe ya ce zafin nema baya kawo samu. Yanzu kana iya ganin dattijo a unguwarku, tun kana yaro ƙarami dattijo ne yake neman kuɗi, tun yana matashi da ƙarfinsa. Kusan babu kasuwar da bai yi ba, ya yi tireda, ya sai da gwanjo, ya yi goro, yayi tattasai da kayan miya ana dauka daga arewa ana kaiwa kudu, yayi safarin shanu, babu abin da bai ba. Amma kuma dai har yanzu ana nan ana kokowa da rayuwa, Allah bai nufa yayi arziki ba. Sai kaga wani matashi shekarunsa yan kadan bai dade da fara kasuwar ba, amma kuma Allah cikin hikimarsa da ikonsa kaga Allah ya sa wa kasuwar albarka cikin gajeren lokaci, kaga ya zama hamshakin mai arziki. Duk wani katafaren gida in an daga ana so a sayar sai a ce kuje ku nemi wani, shine yake da kudi a ƙasa, kuma akwai su a ƙasan da an je an yi magana sai kaga ya biya, kai ta mamaki. Allah madaukin sarki yana shimfiɗa arziki ga wanda ya so, kuma yana kuntatawa ga wanda ya so. Abinda dai ake bukata, idan Allah ya shimfiɗa maka arzikin to ka gode wa Allah, kada ka yi alfahari. Idan kuma Allah ya kuntata maka ka yi hakuri, kada ka yi me, kada ka yi raki. Allah ya ce inna fi zalika, lalle a cikin wannan yadda Allah ke maida wani mai arziki ya maida wani talaka, Allah ya ce la ayatin, akwai ayoyi masu yawa waɗanda in ka kalle su za su ƙara maka imani. Liqaumin yu'minun, ga mutane waɗanda suke yin imani. Allahumma ja'alna minal mu'minin, Allah ka sanya muna cikin masu imani. To kaman yadda kuka ga Allah yake raba arziki, ita ma shari'a haka Allah yake raba ta, ita ma shari'a haka Allah yake bada ita. Yanzu zaka ga yaro karami sai ya gane sunna, kaga ya rike sunna gamgam yana karantar da ita, amma dattawa sai ayi ta surutu, ana wannan yaron yaushe aka haife shi, ba dan gidan ta asubi bane a ce shi ne, to yaushe ma aka yi auren uwar shi, ba ita ce da aka yi menene, ai ta dauko wani tarihin banza da wufi, wai ana ganin cewa tun da shi yaro ne bai kai aka bi sunna daga wajensa ba, a ce kaga zamani, in ba haka ba yaushe za a zo mana da zamani, abinda za a yi ta yi kenan. Amma kuma da a ce yaron kudi ne Allah ya bashi, ya tafi Lagos ko ya tafi Anacha, ya ɗan yi wasu buge-buge, Allah ya sa wa abin albarka, ya shako miliyoyi, ya dawo Sokoto, ya samu babansa cikin gida irin na da na kara da tsohuwar katanga, ya rushe ya sa aka yi DBC, aka yi plan mai kyau, aka zo aka yi gini irin na zamani, aka sa tile da tarazo da marbles irin na zamani, aka sa split air condition irin ta zamani, aka dasa fulawa irin ta zamani, aka kawo laser chairs 1-seater, 2-seater, 3-seater irin na zamani, aka yi banɗaki irin na zamani, aka sa jacuzzi da water heater irin na zamani. Ya ce baba fito daga tsohon gida irin na da, dawo gida irin na zamani. Sai ka ji tsoho ya ce Allah ya maka albaraka. Ko ba haka ba ne? Ba za a ce kaga yaro da rashin kunya, yaushe ya kuri hadda zai kawo babansa ya ce zai mai da babansa gida irin na zamani. To yadda idan yaro ya samu kuɗi kuke yadda Allah ne ya bayar, kuma kuke yadda ku iya cin moriyar kuɗin, to duk Allah idan Allah ya ba yaro shiriya nan ma ku rinka daurewa kuna cin moriyar wannan shiriya, Allah ka gafarta mana. Sai Allah ya ce mai a gaba da rama.
فآتنا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون.
الله مدى وكين سرحي فآتنا القربى حقه كبيوة ما أبو شنكو سنتي حق إنسا إذا الله يباك وداتا. Allah ya ce kada ka manta da ƴan uwanka na jini. ƴan uwanka na jini suna da haƙƙi akan me? Akan ka. Akwai yayu, akwai ƙanne, akwai yayu ko ƙannen mahaifiya, bafani, gogo, kawo, yatendo, ya kumbo, duk wasu ƴan uwa da dangi da ake da su. Allah madaukin sarki ce idan Allah ya baka wadata, to ka sani su ma waɗannan ƴan uwa da dangi suna da haƙƙi a cikin dukiyarka. Wasu malamai suna ganin wannan ayar an shafe ta saboda wato ainihin ayoyi na gado, amma dai magana mafi rinjaye shine wannan aya ba a soke ta ba, tana nan tana aiki ila yawmil qiyama har zuwa ranar tashin alqiyama. Yan uwa da dangi idan Allah ya baka wadata, to ka sani suna da haƙƙi a cikin me? A cikin dukiyarka. Yanzu zumunci ya zama abin da ya zama. Yanzu sai ga mutum Allah ya bashi wadata, Allah ya bashi rufin asiri, amma ga ƴan uwa ga danki talakawa kaga bai damu da su ba, yana da rigunan da bai san ya yawan rigunansa ba, amma ga kawunsa can a kauye bai da rigar da zai je sallar Juma'a. Matarsa tana da zani, Allah kaɗai ya san yawan zannuwan matar, amma ga gogo ga wacece ƴar uwa ta jini da tijewa baiwar Allah suturar da za ta yi sallah da ita cikakkiya ba ta da shi. Kaga wannan dukiyarsa Allah bai yi wa dukiyar albarka ba. Duk wanda ka taimaka wa yana da kyau, amma ka sani waɗanda ake so na farko ka taimaka musu su ne suwa, su ne ƴan uwanka na jini, su suka fi kowa haƙƙi a cikin dukiyarka. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin ya nuna mana muhimmancin wato ƴan uwa da dangi, wato Maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata baiwa, wata kuyanga, sai ta ƴanta kuyangar. Ku kalli lada da ke cikin ƴanta bawa. Ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka ƴanta bawa to gaban bawan za su fanshi gabanka daga shiga wuta a ranar tashin alkiyama. Kafar bawan ta fanshi kafarka, hannun bawan ya fanshi hannunka, idon bawan ya fanshi naka. Mana abinda ake faɗa maka cewa bawan ya fanshe ka daga shiga wutar jahannama, ba za ka shiga wuta ba ranar tashin alkiyama. Shi yasa sayyidina Usman dan Affan radiyallahu anhu a rayuwarsa bayan ya karbi addinin musulunci, tunda ya ji wannan falala daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a kowace rana sai ya ƴanta bawa har zuwa ƙarshen rayuwarsa. A duk ranar Juma'a, duk Juma'a ta duniya sai ya ƴanta bawa. Yace idan Juma'a ta zo bani da kuɗin da zan sai bawa in ƴanta, ko kuma gani da kuɗin da nemi bawan sayarwa na rasa. Yace kafin wata Juma'a ta kewayo zan yi kokari na samu kuɗin ko bawan na ƴanta na Juma'a da ta gabata na carry over, sannan kuma na sake ƴantawa na Juma'a da take tahe. Haka ya ƙara rayuwarsa saboda jin falalar da ke cikin ƴanta bawa. Amma duk da wannan ladar da ke cikin ƴanta bawa, da Maimuna matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da wata kuyanga ta ƴanta ta, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da ita, ga baffaninki suna fama da wahala da kyauta kika yi musu da ita baiwar, da ladarki a wajen Allah ta fi girma fiye da ladar ƴanta ta da kika yi. Ku kalli ladar ƴanta bawa, amma duk da haka bata kai ladar sada zumunta da taimakon ƴan uwa da dangi ba. Saboda haka idan Allah madaukin sarki ya baka wadata, kada ka manta da ƴan uwanka, kada ka manta da dangi, ka lalubo su musamman waɗanda ke zaune a ƙauyuka. Kai kana nan cikin birnin Sokoto kana ta harkoki, ka rinka samun lokacin da zaka je ƴan uwa da dangi da ake da su a ƙauye, ka je ka rinka ganin yadda suke rayuwa. Sai ka je ka samu wata gwaggonka ko katifar da za ta kwanta ba ta da shi, watakila a tabarma take kwana, da za ka ɗakin da take kwana a ciki sai ka fashe da kuka. Idan ba kana bibiya kana sanin halin da suke ciki ba, to ba za ka samu damar sauke wannan nauyi da Allah madaukin sarki ya ɗora maka ba. Allah ka gafarta mana, musamman ƴan boko kullum muna muku wa'azi, kuna da ƙoƙari wajen jigila-jigila da ƴan uwa da dangin matanku. Abu ne mai kyau ka taimaki dangin matarka, musulunci yana son wannan. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa yana kyautata wa ƴan uwa da dangin matansa. Amma sai dai ka sani ƴan uwanka da danginka sun fi ƴan uwan matarka da dangin matarka haƙƙi a kanka. Ya kamata ku gane wannan, ƙaninka ya fi ƙanin matarka, ƙanwarka ta fi ƙanwar matarka haƙƙi a kanka, yayanka ya fi yayan matarka, uwarka ta fi uwan matarka, babanka ya fi baban matarka. Dole ne ka san cewa waɗannan su suka fi girma da nauyin haƙƙi, su za ka fara tallafawa. Bayan ka tallafa musu, to ƴan uwa da dangi na iyalai su kuma abu mai kyau ne, yana daga alamar mutumin kirki idan yana da hali a ga yana taimakawa ƴan uwa da dangin.